demokradia ayau. Cikin shirin shin shugabannin siyasa a arewacin Najeriya sun yi wa matasan arewacin kasar adalci da suka ce a kama su saboda wa'adi da suka baiwa ƴan kabilar Ibo? Masu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Barazanar da wasu shugabannin arewacin Najeriya suka yi na kama shugabannin wasu kungiyoyin matasan arewacin kasar da suka baiwa ƴan kabilar Ibo wa'adin ficewa daga arewacin Najeriya yana samun yabo a wasu sassa saboda ko ba komai wasu masana suka ce ya nuna cewa hukuma tana da sauran kima, kuma har yanzu akwai waɗanda suka san abin da ya wajaba a kansu a hukumance idan suka hango fitina. Wasu kuma suna ganin ai ba a yi wa matasan adalci ba. Ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin matasan da suka ba da wa'adin Malam Ashir Sharif ya yaba da kokarin da gwamnatin tarayya take yi na shawo kan wannan matsala, ha kuma ya nuna fushin su kan yadda shugabannin arewan suka yi ca a kansu.
Kasan nan ba a san gaskiya. Yaran nan da mutanen nan na Ibo yau fa shekara su uku don an fa suna wa'annan kalmomin marasa daɗi, suna cin mutuncin mutan arewa. Amma dan Allah, dan Annabi, na son tambaye ku ƴan jarida, a cikin jagororin kudancin Najeriya mutanen Ibo manyan su, ba ku ji ko mutum da ya fito ya ce abin da yaran suke faɗa ba daidai bane? Ita gwamnatin tarayyar Najeriya bata fito ta ce wannan abin da yaran suke ba daidai bane ba? Su wa'annan ƴan rigataran gwada namu na arewa, irin wa'annan gwamnonin da suka tasan mana akan mu mun yi magana, babu wanda ya fito yace dan me isa jagororin kudu kuka bai ƴaƴan ku suke maganganu irin wannan? Babu wanda yi wannan maganar. Sai ran da mu muka fito muka yi ta mu magana, sai gashi ɗan uwanmu sun taso kamar sacin yema danye, wasu ƴan tsirari a cikin su masu neman mulki suka tasan mana.
To ko shugabannin na arewa sun yi wa matasan nan adalci? Tambayar da na yi wa Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano kenan.
Duka waɗanda suka tsawatarwa da matasan nan na arewa, duka za ka iya cewa sun yi daidai, saboda su manya ne, su dattawa ne, kuma sun hango wani kuskure da yaran su suka yi, kuma gasan Bahaushe shi ya fi wani Bahaushe Bahausa Fulani ya san cewar wato gatansa izamana yana da ce masa bari, saboda haka dan sun ce bari ba aihu ba ne. Ko shi gwamna yan rufai da ce a kamo su, wato ya kai wannan tsanci kujerar tasa in an kalle ta ba za a ga aihu ba, ya rage ga su jami'an tsaro su ne za su duba su ga idan akwai, idan babu maslaha a wannan kamo su, sai su ce masa yarsa mun ba da yaran mu a kamo su, amma sai su shiru shi kenan. Idan rasalafa shi kenan magana ta wuce.
To Dr. Dukawa, matasan nan a martani da suka bayar bayan da shugabannin Najeriya da ma na arewan suka yi ca a kansu da tarurruka da shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya kira, suka ce me yasa gwamnoni ko da waɗanda suka yi magana bayan wannan al'amari da ma tun bayan shekaru da suka wuce da aka fara wannan fafutuka na magana aka sabunta yunkurin neman kafa ƙasar Biafra, me yasa shugabannin wannan yanki babu buda da ya fito ya tsawata waɗannan yara?
Ana cewa ba a gyara kuskure da ɓarna, ko kuma a gyara ɓarna da kuskure. Wato dan wani ya yi kuskure kuma ba za ka yi wani kuskuren da nufin ka gyara ba. Saboda haka rashin tsawatarwa da yaran iyamurai da shugabannin su ba ci ba nau'i ne na kuskure, ba ka kira shi ɓarna ba. Saboda haka ba wannan da zai halatta mu kuma idan yaran mu an ga sun yi abin da ba daidai ba a ce ba za a ga a taka musu mulki ba.
Dr. Luka, idan aka ce za a ga aibinsu saboda ba su fito sun yi magana ba, aka gane cewa su ma suna da hujja lokacin da aka rikicin Boko Haram yake kamari da wuya ka ga wani daga cikin shugabannin arewa da ya fito ya yi magana kan wannan matsala, in banda watakila shugaba Muhammadu Buhari lokacin ana yaƙin neman zaɓe yake cewa abin da Boko Haram take yi ba daidai ba. Amma shi rashin maganar shugabannin arewa da dattijan arewa ya sa su ƴan kudu ma suke cewa ai da haɗin bakin shugabannin arewa ake rikicin Boko Haram.
Ni sai nake jin kamar wato ko dai fahimta ne ba a yi ko wani abu, amma an sha cewa shugabannin arewa sun sha cewar ba daidai ba ne harkar Boko Haram. Har ma ta janyo an karkashe waɗansu a cikinsu, an kashe malamai, irin su Shajjafa, an kashe dattawa irin su Shuwa. Saboda haka an samu waɗanda suka fito suka tofuwa waɗanda suka ce ba daidai ba.
Amma a fahimtar ka me yasa su ba wanda ya fito yayi magana kan wannan ya tsawata a yaran nan?
To watakila ɗayan biyu ko fahimtar su ta ba su cewar irin wannan barazanar za ta kai ga cimma burinsu na adadin wato ba su mukamai a gwamnatin tarayya ko a ba su shugabancin ƙasar, musamman idan ka duba yadda yankin Yarbawa suke cin jin tuwa suke ta tafar hankalin ƙasa. Irin wannan abin da iyamurai suka yi da kiraye-kirayen yaƙi, ni idona ya gane min a Lagos inda aka yi ta rubuce-rubucen mu haɗa a filin daga nan gaba yaƙi ne kawai zai raba mu. Duk wannan abin nan din an yi shi suka ta hayaniya, kuma watakila wannan ta sa shugabannin Arewa suka yarda suka ce to bai rabe bai shugabancin ƙasa. To watakila da suka ga to su ma suka yi irin wannan za a ce to zaɓe na gaba iyamurai zai shugabancin ƙasa. Watakila kuma saboda yanda wato matasan suke wato ake musu kallo ko haka ne ko ba haka ba ne na ƴan daba, da in wani ya fito ya ce musu ne ba daidai ba yanzu nan sai su halaka shi, saboda haka suna tsoro da za su iya tsawatar wa yaran ba zai wuce ɗayan biyu ba a kan data.
Ganin ka yanzu bayan kusan alamar ƙura ta fara lafa kan wannan magana, matakan da gwamnatin tarayya ta fara ɗauka kan wato shawo kan wannan al'amari, wannan zai kai ga samun nasara na warware wannan takaddama?
Matakin da makaddashin shugaban ƙasa ya fara ɗauka a zai iya kwantar da rigimar wato yayyafa mata ruwa amma ba ya kashe ta ba, domin an ratso tafiya mai yawa an yi abubuwa shi don waɗannan duk ba su magance matsalar ba. A lokacin da tsohon shugaban ƙasa Jonathan ya kira taron ƙasarsa a irin wannan ƙurar ce ta taso, kuma yake ganin a zo a tattauna kuma ake zaton daga nan za an gama amma ga shi ba gama ba, abubuwa sun biyo baya. Kuma ko a wancan lokacin mutane da dama wanda gaskiya ina daga ciki muna ganin da tsayawa akai yadda a kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayi waye yake so a zauna a Najeriya, waye yake so ya fita.
Dr. Dukawa, tsarin mulki bai ba da damar a ce wani ɓangare yana da zaɓin ko ya bar Najeriya. Tsarin mulki ya ce ƙasa ce dunƙulalliya, zancen rabuwa babu ita. Ta yaya za a yi maganin jefa ƙuri'ar raba jin ra'ayin ko wani na so ya raba aure ko wani na so ya kama hanyarsa alhali babu wannan zaɓi?
Ta hanyar gyaran tsarin mulki.
Shin Dr. Dukawa, rabuwa ce maslaha ga wannan matsala ko kuma dai sake fasalin yadda ake shugabancin ƙasar, ma'ana a sakarwa yankuna ko kuma jihohi mara su fi samun ikon guda tafiyar da harkokinsu maimakon yadda yanzu aka tattara kusan dukkan iko ba ka iya numfashi sai da yardar gwamnatin tarayya?
Ba rabuwa ce maslaha ba, gyara ne maslaha, amma su waɗanda Allah ya baiwa mulkin ƙasar a hannunsu sun kawo a gyara. Duk wani tunani da za ka yi yadda za a gyara, idan ka ce a bai wa kowane yanki ikon cin gashin kansa kada ka manta da haka aka fara da tura mulkin mallaka suka tafi. Arewa tana cin gashin kanta, ƙasar Yarbawa tana cin gashin kansu, ƙasar Ibo tana cin gashin kansu, amma suka dinka yin abin da suka yi, ƙasar ka dinka tinja-tinja, shi ne dalilin da isa so da i dawo da mu wannan tsarin yanzu. Shi kuma wannan tsarin ga ƙasashe nan birjik suna yin irinsa, Amerika tana yi, India tana yi, Indonesia tana yi, Malaysia tana yi, ga ƙasashe nan da yawa tana irinsa suna zaune lafiya, amma muna mu shugabannin sun ƙi su yi shi yadda za a zauna lafiya, sun ƙi su riƙe shi yadda za a zauna lafiya. To da haka shi ne zai ta baka cewar waɗansu ɗin su takwai-takwaicen suna so su fita, amma tabbas
masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamanna madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dedone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.